الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 daya ina kita zaton ga watan al-Muharram shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 12 ga watan 10 shekara na 2017 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wanda Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi ya rubuta Allah ya ji kamalan darama idan ba amanta ba a wancan sati da ya wuce mun tsaya ne a babi na 63 shine babin da a babi na 62 babul ithari wal muwasa man karanta hadisan da suke cikin su mun zo har karshen su yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala zamu tashi babi na 63 a cikin wannan kitabi kitabul ma'murat babin da zamu tashi akan sai shine babu tanafusi fi umuril akhirati wal istikthari mimma yutabarraku bihi babu tanafusi babin da zai bayani game da at-tanafus rige-rige gasa musabaka fi umuril akhirati amma a cikin al'amarin da suka shafi lahira wal istikthar mimma yatabarraku bihi a da neman dadi ko kari mimma yatabarraku bihi da abinda ake neman albarka da shi menene ake neman albarka da shi zamu zo mu karanta a cikin babu idan mun shiga insha Allah ta'ala na athar rasul sallallahu alaihi wasallam irin abinda manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace rage ko wani abin da ya shafe shi shine abin da ake neman albarka da shi to irin wannan neman kari ake amma at-tanafus abin da ake nufi da shi shine ayi gasa mi rigirgeni da kai akan wani aiki to amma wani irin aiki aikin da ya shafi lahira kana so sai ka wuce ni ni ma ina so sai na wuce ka kana so sai ka riga ni ina so ni ma sai na riga ka to mu rinka yin haka da kai ba a cikin abin da ya shafi duniya ba a cikin abin da ya shafi lahira menene cikin abin da ya shafi lahira ayyukan da za su kusanta ga Allah madaukakin sarki ayyukan da za su yi maka tsani zuwa shiga aljannar firdausi shine mi rige rige da kai wajen zuwa masallaci da wuri da samu sallam jami mi rige rige da kai wajen zuwa makaranta da neman ilimi mi rige rige da kai wajen sada zumunci da dukkan wani aiki da ake kiransa aikin alkhairi to abin da ake so kenan amma aikin duniya fa a ba asu to wannan babin abin da zai mana bayani a cikin sa kenan insha Allah ta'ala malam yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa fi dhalika falyatana fisul mutanafisun wa fi dhalika falyatanafis al mutanafisuna a cikin irin abin da aka ambata a baya ne falyatanafis al mutanafisuna masu gasa da rige-rige ya kamata su yi gasa da rige-rige a cikinsa to wannan ayar ba za mu fahimce ta yadda ya kamata ba sai mun karanto ayoyin da suke bayanta tun daga kan faɗin Allah madaukakin sarki innal abrara lafi na'imin innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im yusqawna min rahiqin مختوم التي ختامه مسك وفي ذلك فليتنا falyatanafisul mutanafisu. To ayoyin baya su ne su taimaka mana wajen fahimtar wannan ayar da muka karanta yanzu. Allah madaukakin sarki yayi bayani game da kalla inna kitabal fujjari, hakika littafin waɗanda suke fajirai lafisi jini na cikin sijjin ya gama. Daga nan kuma sai ya dauko kalla inna kitabal abarari, hakika littafin waɗanda suke nagartattun bayan Allah. Sai Allah ya ce lafi illiyina, yana cikin al-illiyina. Menene al-illiyina? Shine saman bakwai can kololuwar sama inda ake zuwa a register bayan Allah nagartattu wanda ya shiga aljanna. Kamar da kuka sani cewa duk bayan Allah da ya rasu, mala'iku za su dauki ransa. Idan mala'iku suka dau ransa, mu a nan duniya za a ba mu da gangan jikinsa. Za a yi gangan jikinsa wanka, a sa mata lankafani ya dauka, a je a binne shi a cikin kabarinsa. To a lokacin da muke tuwon nan kokarin, su kuma mala'iku sun dauki ransa. Idan mutumin kirki ne, a cikin farin kyalle yana kanshi, sun hau da shi sama, za su wuce da shi ta sama ta daya, sama ta biyu, har su kai saman bakwai. Sannan akwai al-illiyuna, a can wajen da ake zuwa a register dukkan wani nagartaccen bawa da ya mutu a rubuta sunansa, sannan kuma sai a dawo da ransa a sa masa shi a cikin kabari. A lokacin yayi daidai da lokacin da aka gama binne shi, za a jiyo a tuwo da an dawo masa da ransa, sai mala'iku su dare kuma sai a fara masa tambaya. Ina fata an fahimta. Yawwa, kaga duk lokacin da ake wadannan abubuwa mu ba mu sani ba, amma dai abin da yake faruwa kenan. Duk mutumin da ya mutu, ransa mala'iku su dauka su kashi saman bakwai, a je a register illiyina. To shine Allah madaukakin sarki ya ce hakika nagartaccen bayi idan sun rasu, lafi illiyina, suna cikin illiyina wanda za a register sunayensu a wancan madaukakin waje na saman bakwai, kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana. Allah madaukakin sarki ya ce wa ma adraka ma illiyuna, menene ya sanar da kai abin da ake nufi da illiyina? Sai Allah ya ce kitabun marqumun, wani littafi ne da aka yi wa alama, aka yi masa lambobi, ake register sunayen wanda suke nagartattun bayi wanda aljanna ce ba kuma rasu insha Allah ta'ala. Wa ma adraka ma illiyuna kitabun marqum, sai Allah ya ce yashhaduhu almuqarrabuna, shi wancan littafi na illiyuna babu wanda suke halattar su je inda yake, sai almuqarrabuna, makusanta daga cikin mala'iku. Mala'iku ma ba kowane mala'ika yake zuwa inda wancan littafi yake ba, ko kuma inda wata rijista take, sai makusanta, kowace sama makusantan mala'ikunta kadai suke iya shiga inda wancan littafi yake. Yashhaduhu almuqarrabuna, sai Allah ya ce innal abrara lafi na'im, hakika nagartattun bayan Allah suna cikin ni'ima. Babban ni'ima da mutum zai samu bayan Allah ta shiga masa ita ce ina? Aljanna. To kamar abinda Allah subhanahu wataala yake gamar cewa hakika nagartaccen bayan su wanda suka masa da'a da biyayya, suka bi shi, suka ba manzon sa tsira da aminci, su tabbata a gare shi, suna cikin ina? Suna cikin aljanna. Innal abrara lafi na'im, sai Allah ya ce alal ara'iki, suna kan wasu irin gadaje, yanzuruna, suna duba. Al-ara'ik jam'i ne na al-arikatu, al-arika shine gado, irin gadan yan gayin nan wanda aka ganshi kamar kujera ɗin, in aka ga dama a sako da shi ya zama gado, aka ga dama kuma a ɗan tada shi. A ina fata mun gane irin sa ko? To shine ake ce masa al-arikatu. To ɗan aljanna suna kan irin wannan gadan, suna lilo, suna kaiwa, suna komowa, yanzuruna, suna duban juna. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da yanzuruna shine suna kallon abinda Allah subhanahu wataala ya musu tanadi a cikin aljanna. Gawildan mukhalladuna a cikin aljanna suna kaiwa da komowa, wanda Allah ya ce idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mantura. Sannan ga hurul ayn, suma suna kaiwa su komo. Ga faran aljanna da ƙoramin aljanna da duk wani kayan alatu da ƙawa da Allah madaukakin sarki ya tada da yasa aljanna, dan aljanna yana kallon su, yana jin daɗi, yana jin farin ciki da annashuwa a cikin ransa. Allah ya samu a cikin aljanna. Allah madaukakin sarki ya ce alal ara'iki yanzuruna, wasu malaman kuma suka ce yanzuruna abinda ake nufi da shi shine suna kan gadajen su, yanzuruna, suna duba zuwa ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda na sha bayani a wannan gurbi cewa ranar tashin kiyama, idan Allah ya tashi kiyama, sai za a ga Allah. Haka ne ko? Muminai za su ga Allah. Kafirai da Allah madaukakin sarki ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna, su kafirai idan Allah ya tashi kiyama, sa za a yi musu hijabi tsakanin su da Allah madaukakin sarki, ba su ga Allah ba. Amma mu idan Allah madaukakin sarki ya da, za mu ga Allah gani na ido. Manzon Allah tsira da aminci su ta garshe ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara, za ku ga Allah madaukakin sarki da Allah ya tashi kiyama, sa kamar yadda kuke ganin wata. abin nufi yadda idan ka daga kanka zaka ga wata ba tare da ka ture wani ko wani ya ture ka ba to ranar tashin kiyama duk yawan mutanen da za su shiga aljanna kowa zai ga Allah madaukakin sarki daga inda yake ina fata mun fahimta to malamai suka ce shi ganin Allah subhanahu wataala da mu'minai za su ranar tashin kiyama wannan ganin kadai yafi shiga aljanna dadi dadin ganin Allah yafi dadin shiga aljanna duk yadda ka tsana cewa aljanna akwai kaza amma idan ka ga Allah madaukakin sarki dadin da zaka samu da farin ciki da annashuwa shi kansa yafi dadin shiga aljanna ina fata an fahimta to malamai suka ce alal ara'ik yanzuruna suna kan gadajen su suna masu duba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im zaka gani zaka san ya kai mai karatu ko ya kai mai saurare fi wujuhihim a fuskokin su nadratan na'im wa haske da kalkali na ni'ima saboda ranar tashin kiyama mutane kala biyu ne imma ƴan aljanna imma ƴan wuta to ƴan aljanna fuskar su kalkali take tana haske abin sha'awa ƴan wuta fa fuskar su duhu take ta duhun ta fi duhun dare shine Allah madaukakin sarki yake cewa yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh ranar da wasu fuskoki za su fari ba suna haske ba fari mai cutarwa ba fuskar su tana haske gwanin sha'awa gwanin banƙai wa taswadu wujuhun rana kuma da wasu fuskoki za su yi baki kirin kamar bakin dare sai Allah ya ce fa ammal ladhina aswaddat wujuhum akfartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfuruna amma wadanda fuskokin su suka yi baki kirin za a ce musu akfartum ba'da imanikum kun kafirce wa Allah madaukakin sarki bayan kun yi imani fadhuqul adhaba saboda ku dangane azabar da aka tana da muku bima kuntum ta'maluna sakamakon abin da kuka sanci kuna aikatawa sai Allah ya ce amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suke haske suke kyalkyali fa fi rahmatillahi hum fiha khaliduna su irin waɗannan suna cikin rahmar Allah madaukakin sarki za su dawoma a cikin ta Allah ya sa mu a ciki to shine yusqawna fi ta'rifu wujuhuhum nadratan am ya kai mai saurare da a ce a lokacin zaka gansu fuskokin su suna irin suna wani kyalkyali da haske na menene nan imar da Allah madaukakin sarki ya sa su a cikin ta ita ce aljanna ta'rifu fi wujuhihim nadratan am yusqawna min rahiqin maghtum sai Allah ce za a shayar da su su suwa kenan ɗan aljanna min rahiqin daga wata irin giya ar-rahiq kamar yadda babban sahabi Abdullahi dan Abbas ya faɗa cewa ɗaya daga cikin sunayen giya za a shayar da ɗan aljanna wata irin giya maghtum wanda an rufe bakin ta ba buɗe take ba to amma wata irin giya ce ba irin giya ce da ka sani ba ta duniya Allah ya ce khitamuhu misk ƙarshen ita wannan giyar ƙanshin almiski ne ita giyar duniya lokacin da mutum ya gama shan ta mai sha idan ya gama shi sai daga ji tana wari tana hamami tana duk wani abu mara kyau yana fita daga cikin ta ba haka bane amma ita giyar lahira fa lokacin da mutum ya gama shan ta sai daga ji wani ƙanshi irin ƙanshin turaren almiski yana tashi insha Allah ta'ala duk zamu sha giyar lahira nan duk zamu sha amma manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya sha giya a duniya ba zai sha a lahira ba duk mutumin da ya sha giya a duniya to ba shi ba ta lahira Allah ya kiyaye a aljanna idan mutum ya shiga cikin aljanna akwai ƙoramu kala kala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa fiha anharun min ma'in ghairi asini wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina a cikin aljanna akwai ƙorama ƙorama fa kamar a ce tafki ko ruwa ko kogi na me na giya kawai amma wace irin giya sai Allah ya ce ladhatin lisharibina zaki ne da ita giyar duniya kun ga ga ɗaci ga hamami idan masu sha suna sha sai ku ga suna rufe ido zafi suna jin zafi amma saboda bala'i da musiba sai mutum ya sha amma giyar lahira ga zaki sannan kuma ga ƙanshi Allah subhanahu wataala ce yusqawna min rahiqin za a shayar da su daga irin wancan giya maghtum wacce aka rufe bakin ta ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa irin wannan giya ta duniya da a ce ɗaya daga cikin mutanen duniya zai sa hannunsa a cikinta haka ɗan yatsansa haka a cikinta ya zaro shi haka to da ƙanshinsa sai ya game duniya duka duk duniya sai ƙanshin wannan giya ya game ta saboda tsananin ƙanshi Allah ya ce wa fi zalika a cikin irin wannan abubuwan da muka ambata ne a baya ai duk an ji abubuwan da aka ambata ko tun daga kan
tun daga kan kalla inna kitabal abrari lafi illiyina to Allah ya ce a cikin irin waɗannan abubuwan da muka ambata ne falyatana fisil mutana fisuna masu gasa ya kamata su yi gasa ai falyatasa biqil mutasabiquna dade ne masu rige rige ya kamata su yi rige rige ina fatan fahimta gasa da rige rige da ina so na fika ko kana so ka fina abu ne mai kyau abu ne da addini yake so ayi amma a cikin al'amarin lahira kada ka ce dan uwanka ya canza hula iri kaza ni ma sai na canza gobe ya canza babur gobe zan siyo mota yayi kaza gobe zan yi kaza yayi gida iri kaza idan ya tashi ni kuma zan yi kaza duk wannan shirme ne rayuwar duniya ce wanda shedai yake rudan mutane akai amma abin da ake so shine kullun wane abokinka ne sai ka zo masallaci kawai sai ya ganshi a sawun gaba ya riga ka zuwa to wanne ya kamata a ce kai kuma ka kudiri ne cewa daga yanzu ba zai ƙara riga ni zuwa masallaci ba sai ku gasa akan haka ina fatan fahimta wane yana da hadda izu 40 ni har yanzu hadda izu 10 nake to sai ka ji zafi kai ma sai ka rage ka ce sai na kamo shi haka ake gasa yan uwa wane yana tara miskinai ko kuma yana tara marayu ya ciyar da su ya raba musu kaza ya kyautata musu ya sa farin ciki a ransu ni kuma ba na yi to sai ka ce ni ma daga yanzu zan fara insha Allah ta'ala haka ake yan uwa irin wannan gasar ita Allah madaukakin sarki yake so amma gasar duniya babu abin da ta kara mana sai me sai tabewa Allah ya sa mu dace hadisi na farko a cikin wannan babi wa an sahal bin sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga sahal dan sa'ad shine as-sa'idi yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi utiya bi sharabin an kawo masa wani abin sha nan a hadisi ba nuna mana me aka kawo masa ba ruwa ne madara ce lemo ne ba faɗa ba kai abin da aka ce sharabin abin sha sai ka bar shi abin sha din ba sai ka fassara menene ba fashariba minhu sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya fara sha daga wannan ruwan shi akan kansa akwai mutane da yawa a kewaye da shi wasu ta damansa wasu kuma ta hagunsa sallallahu alaihi wasallam wa an yaminihi gulamun to wanda yake hannun damansa mubasharatan daga manzon Allah sai shi wani dan karamin yaro ne wa an yasarihi al ashyaqu a hannun hagun manzon Allah kuma tsira da aminci su tabbata a gare shi akwai manya manya mutane da tawa wanda shi wannan yaron da yake dawo manzo Allah sun yi jikoki da shi fa qala lil gulami sai manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ce da wannan yaro atta adhanu li an utiya haula'i ya kai wannan saurayi ko kuma ya kai wannan yaro da kake hannun dama yanzu tunda na sharu wannan kai kake da haƙƙi na baka tunda kai ne a hannun dama an fahimta amma kai izini ba wa iyayenka wanda suke hannun hagunka ina fata an fahimta sai an nemi izinin saboda haƙƙinsa ne shi ya kamata a bawa tabarku za abin da yace fa qala al gulam sai wannan yaro yace la wallahi sai a ina rantsuwa da Allah ya rasulullahi la usiru bi nasibi minka ahadan ya rasulullah ban yadda ba wallahi bazan fifita wani na da abin bazan fifita wani na da rabo na akan abin da yake ya shafe ka ya rasulullah abinda ka fara sha to albarka da take cikin ruwan bazan fifita wani ya fara samu ya fara sha ba kafin ni tunda ni nake da haƙi a banin fara sha rasulullah albarka da za a fara samu sakamakon sa bakin ka da kai a cikin wannan ruwan ni nake so in fara samun ta ba wani na ba an fahimci abin ko manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi ba shakin sa yace yanzu wannan shan ruwan kai ne ya kamata ka sha to amma ga dattawa sun girme ka iyayenka ne shin ko na fara ba su a ayar rasulullah ban yadda ba me yasa saboda wannan albarkar kamar yadda suke so su samu ni ma ina so in samu ya rasulullah kuma wajen fifita wani a kaina aka abin da ya shafe ka ba manzon Allah fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi dora masa wannan ƙwarya ko abin sha ko kwana a hannun sa wannan yaro ko ya daga abin ya sha inda manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi ya sha fi yadihi a hannun sa muttafaqun alaihi wannan ba hadisi bukhari da muslim suka rawaito akwai wani dan dan kari kadan da yake a cikin naku ni babu shi a nako me malai yace a gaban yayi fassara ko tallahu yace me ai wada'ahu ko tallahu yace ai wada'ahu shine ya ajiye masa wannan kwanan ko kuma ƙwaryar a hannunsa ya bashi ya sha kenan to wannan hadisi mu kalle shi da kyau zamu ga yana mana nuni da wasu abubuwa kamar haka abu na farko duk abin da zaka yi na bayar da abu ko raba abu to inda ya kamata ka fara da shi shine me hannun damanka dama ai mun riga mun sani hadisin Bukhari da Muslim hadisin na Aisha manzon Allah tsira da aminci tabbata a ƙarshe na cewa tana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun annabi tsira da aminci tabbata a ƙarshe kasance yin abu da dama yana ƙayatar da shi yana burge shi ma'ana duk wani abin da ka sani mai kyau annabi da hannun dama yake farawa ko sa kaya ko sa takalmi ko taje kai ko duk abin da ka sani mai kyau hannun dama ake so a fara da shi ina fata an fahimta idan zaka bawa mutum abu ka bashi da hannun dama idan zaka karba kai ma karba da hannun dama mustahabi ne idan ka karba abu da hannun hagu ba kai laifi ba amma dai ba so ba da zaka bayar da hannun dama da shi ne fi shi sa yaro tun yana karami idan ya bayar da abu da hannun hagu sai a ce masa kai canza bayar da hannun dama kaga tun yana karami an koya masa cewa ashe bayar da abu da hannun dama shine abin da yafi da hannun hagu ba abu ne da ake son sa ba ina fata an fahimta to abin da ya kamata kenan manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya nuna cewa a cikin wannan hadisi ma abocin haƙi a duk inda al'amari yake abinda ake so shine a bashi haƙin sa idan kuma ana gani akwai wanda ake gani ana so a bashi haƙin wannan din to sai a tuntube shi idan ya yarda a bashi in kuma bai yarda ba sai a bashi kayan sa daman nasu ne kun ga da bai ce ya yarda ba gashi sai ba a bashi ba wannan yaron kamar yadda su rayu suka nuna shine Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi ina fata an fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na gaba an abi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam akarko daga sahabi Abu Huraira daga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi qala yace baina ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan fakharra alaihi jaradun min dhahabin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake ba mu labari wannan al'amari na gaibu annaban Allah ayyuba ɗaya ne daga cikin annaban Allah manzanni ya wuce ya shude tun kafin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi amma Allah madaukakin sarki yana wa annabin sa wahayi sanar da shi wasu al'amura na gaibu wanda suka wuce a baya manzon Allah kuma sai gaya wa sahabban sa wasu abubuwan daga ciki to wannan irin labaran gaibu ne da suka wuce a baya annabi yake gaya wa sahabban sa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yayin da annabi ayyuba alaihi salam yaghtasilu uryanan yana cikin wanka a tsirara babu kaya a jikin sa fakharra alaihi jaradun min dhahabin kawai sai fari na zinare suka rinka faduwa akan sa ina fata an fahimta yana wanka kawai sai ga farin zinare kun ga wanka ai ya kare kana cikin wanka a ce gashi ana maruwan kudi yan dubu kaga wannan wankan ai ya kare ko ba haka ba to kuma haka ne faja ala ayyuba yahsi fi thawbihi annabi ayyuba kawai sai ba wanka sai ya rinka tattare wannan farin zinare yana zuba a cikin tufafinsa ya rinka tattaro yana zubawa a cikin tufafinsa annabi ayyuba alayhi salam sai ya dakatar da wanka sai ya rinka bi wannan fari na zinari yana tsince sai yana sawa a cikin tufafinsa yana cikin wannan aiki fa na dawo rabbuhu sai Allah madaukakin sarki ya kiraye shi ya ce masa ya ayyubu ya ka ayyuba alayhi salam alam akun aghnaytuka amma tara shin ban wadatar da kai ba da wannan abin da kake gani abin da na baka na andamta da ni'ima da falala ban wadatar da kai ba game da wannan abin duniya zinare kala sai annabi ayyuba alayhi salam yace bala da gaske ne ya ubangiji ka wadatar da ni wa izzatika ina rantsuwa da buwayarka sai dai kuma walakin la ginabi an barakatika sai ya ubangiji ai ba ni da wadatuwa game da albarkarka duk abin da ka bani ya ubangiji kuma ga abubuwa sun karu sai ki iba ya ubangiji wannan su ma albarkarka ne wancan rahamarka ne da fallaka ka bani wannan ma kuma albarkarka ce ya ubangiji sai in ce bana su so daka annabi ayyuba ya ci gaba da kwasar wannan fari na zinare din wannan hadisi mu kalle shi da ke mu fara alakanta shi da babun da muke ciki shine me babu tanafus fi umur al-akhirati wal istikthar bima yutabarraku bihi a cikin wannan gaba guda biyu wannan hadisi da makaranta ina zai shiga at-tanafus ko kuma al-istikthar bima yutabarraku bihi al-istikthar bangare ne biyu ko neman dadi ga abin da ake nema albarka da shi annabi ayyuba alayhi salam kamar yadda muka sani kamar yadda na gaya mana cewa annabi ne daga cikin annabawan Allah yana daya daga cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su annabi ayyuba yayi cuta mai tsanani wanda malaman tafsiri sun kai to shekarun ba zan iya kiyayewa ba amma dan shekaru ne masu yawa wanda sanadiyar wannan cutar ta sa shine bugewar aljani ko kuma tabawar aljani ko in ce shafar aljani ina fatan fahimta annabi ayyuba yana cewa anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa azab shedan ya shafe ni da me da cuta da kuma azaba to kun ga wannan ayar tana daya daga cikin ayar da malamai suka kafa hujja da ita wajen cewa shafar da aljanu kan mutum da gaske ne har gashi daya daga cikin annabawan Allah annabi ayyuba shedan ya shafe shi ina fata an fahimta to shi yasa babban abin da yake garkuwa tsakaninka da shedani shine azkar amma duk wani cika baki da cewa kai kafa karfin shedani lokacin da zai buge ka wallahi baka sani ba amma babban abin da zai kare ka tsakaninka da shi shine me shine azkar manyan bayan Allah salihan bayi wasu daga cikin su shedanu sun kashe sun taba su saboda kamar yadda manzon Allah tsira da aminci su ta gare shi ya bayani cewa shi shedan yana gudu ne a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudu kamar yadda kai san jini yana gudana a jikin kaka shedan yake ishi saboda shi shedan iska ne yakan iya shiga duk inda ya ga dama a cikin jikinka ya taba ma kwalwa ya taba ma kafa ya taba ma ido haka kawai sai ga tsanci mutun ya daina gani ba cuta ba komai wani wallahi taba wa shedan ne da an ji an masa karatu shedan din ya gudu sai ga idan sai ya bude wani kawai sai ga tsanci ya zauna kafarsa ta daina tafiya yayi miji kafarsa ya kasa wallahi da za a ji a masa karatu a karanta masa alqur'ani shedan din ya gudu tashi zai tsaya tafiya da yawa gashi nan da yawa sosai da sosai to amma gurgurdan yadda kake ambaton Allah gurgurdan yadda shedan yake gudu da kai gurgurdan yadda kake nesa da ambaton Allah shi kuma shedan gurgurdan yake matsuwa kusa da kai dab da dab wa man ya'ashu an dhikr rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin haka Allah ya ce duk wanda ya bijire game da ambaton Allah barkan sarki sai Allah ya ce zamu dan fara masa wani shedani kasance shine abokin sa tare suke kwana tare suke tashi tare suke yawo tare suke cin abinci komai tare da shedan mutun yake to shikenan shedan sai masa abin da ya ga dama to saboda haka duk abin da mutum zai yi ya kasance akwai ambaton Allah a cikin sa shiga gida fita daga gida cin abinci sa kaya bayan sallah duk abin da ka sani harkokin ka na yau da kullun akwai addu'o'in da annabi tsira da aminci su bata a gare shi yake karantawa ka je ka koya ka iya karantawa shine abin da ya kamata babu mafita wallahi ga halin da ake ciki yanzu abin da yasa nake wannan magana shine kowa ya riga ya san abin irin bala'i da masifar da muke ciki irin wannan harkokin aljanu ko ina ne gashi nan yau kaji an ce an bage wancan jiba kaji an ce an bage wancan haka gashi nan kannan mu mata da iyayen mu gashi nan duk gashi nan haka kowace daga an ce da wani dan karamin ifrita akan ta to me yake jawo wannan wallahi rashin azkar ne sakaci da rashin azkar kuma aljani ba wai mata kadai yake taba ba har maza haka idan kai sakaci zai zo yake ka dan shi shedan kamar yadda Allah sarki ya ga mana cewa innahum yarakum huwa wa qabiluhum min haythu la tarawnahum shi da iyalinsa da zuriyarsa suna kallon mutum inda umma kallon su kake mamaki yanzu a cikin muna akwai aljani kake mamaki shi ma zo dauka karatu kware da gaske suna yi sosai da sosai suna akwai masalba a jalin da suke zaga wasu masu dauka karatu shiga masallatai a sallah da su wallahi duk wani abin da nake ga muku da gaske ne duk da ana yi to amma babban abin da zai maka tsari da shi shine ka rike zikirin Allah madaukakin sarki ya kasance ko doshi a cikin ambaton Allah kake to wallahi kafi karfin shedan ba yadda zai dake amma kai ba azkar kake ba karatun qur'ani kake ba amma kuma sai ka je ka rinka shiga baki wani shedan din mai aljanin mi wannan kuskure ne kuma sai ga abin mamaki ma kai baka azkar din yadda ya kamata baka karatun qur'ani da kamata amma kuma saboda dafa karmin hali haƙo kokari kake kai maka cire wani aljanin yana da shi to wallahi lokacin da aljanin zai tsalle Allah kafara kuma kanka baka sani ba wallahi to jikinka a gude yake lokacin da zai dawo kanka ka sani ne annabi ayyuba aljani ya taba shi أني مسني الضر أني مسني الشيطان بنصب وأذاب ألا تمس أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ألا ما أركض سلكي يجي مس توا جاروانا يشاكم يوان كارش يشاكم كارش يكمل شيء كنا يتعش يوري كده أبون دش تنجا ساميش أنا بأيوب عليه السلام كم يدمك إذا أتكلم ديس مترانا يا وانكا أباب كاي أذكر سأنا ما لم يسكت شيء yana nuna mana halaccin yin wanka ba tare da kaya a jikin mutum ba irin wasu abubuwa da wasu daga cikin mutane suke kirkirowa su rinka kawo a cikin addini wallahi wannan ba addini bane cewa duk mutumin da yake wanka babu kaya a jikin sa kaza zai same shi zai zama kaza wannan ba daidai bane abinda dai aka hana shine kawai ka je kai wanka inda wani zai iya ganin al'auraka shine haram amma a cikin ban ɗakin ka kawo ba babu komai ba komai mutum zai iya wanka wannan ba haramun bane ina fata an fahimta kamar yadda hadisi ya tabbata cewa annabi Musa alaihi salam ya kasance banu Isra'ila idan za su wanka su yadda suke yi shine sai su hadu mazansu da matansu aje a shiga kogi ana wanka kowa kuma babu kai a jikin sa annabi Musa shi baya yi sai lokacin da kowa ya gama wankan sa ya tafi shi sai ya zo shi kadai sai ya wankan sa shi kadai to wata rana Allah madaukakin sarki sai su Yahudawa suka rinka cewa annabi Musa abin da yasa baya wanka da mutane yana da gaiwa ne yana da gaiwa yana da cuta gaiwa to sai Allah madaukakin sarki sun nuna musu cewa annabi Musa yafi kowanne ɗaya daga cikin su lafiya da kyakkyawar halitta to da kwatar annabi Musa ya cire kayansa ya je yana wanka shi ma kamar yadda suke kun ga da yawari shi kadai sai yake wanka me kamar yadda suke abinda nake son fito mai da shi kenan ina fata an gane kawai sai dutsen da ya aje kayansa annabi Musa ya fito da dauka ya kawai sai dutsen ya tsalle daga inda yake sai matsa gaba dutsen da kayansa yake kai sai ya tsalle sai matsa gaba annabi Musa ya ƙara bin sai ƙarin tsalle ya matsa gaba haka dutse sai da ya kai shi cikin tsakiyar banu Isra'ila kawai sai su gansa ai ga Musa Allah madaukakin sarki ya baranta da shi zai gane cewa babu komai a tattare da shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum musa malamin tafsiri suka ce sabon sauka wannan abin da yasa Allah madaukakin sarki faɗi wannan kenan ma'ana dan me kuke cutar da ni cutarwa ba da duka ko na zagi ba cutarwa da baki to malamai suka ce babu laifi mutum zai iya wanka a haka idan har shi kadai ne babu kowa a wajen sannan wannan hadisi har yanzu yana nuna mana babu laifi mutum ya tara dukiya ta halak wasu malamai suka ce idan ya amintu da cewa zai iya gode wa ni'imar wannan dukiyar wato mun fahimci nan can babu laifi mutum ya nemi tara dukiya da yawa sosai amma malamai suka ce ta halak idan kuma ya amintu da cewa zai yi godiya a wannan dukiyar tasa abin da ake nufi da godiya ash-shukru shine godiya ta hanyar aiki ba godiya ta hanyar magana ba idan Allah madaukakin sarki ya baka dukiya to godiya wannan dukiya shine kai zakka kai sadaka ka bayar ka haka shine ash-shukru dinta ina fata an fahimta to ba wai a baka dukiyar kan cewa alhamdulillah ba shi ake nufi ba bayar da ita a fuskar da ta dace shine abin da ake nufi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rawal bukhari imam al bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa to karshen wannan babi kenan sai babi na gaba babu fadli al-ghani ash-shakir wa huwa man akhadha al-mala min wajhihi wa sarafahu fi wujuhi al-ma'mur biha wannan hadisi dai madabai ne game da falalar al-ghani ash-shakir mawadaci mai godiya to kamar mai tambaya ya tambaya wane ne mawadaci mai godiya sai malai ce huwa man akhadha al-mala min wajhihi shine wanda ya samu dukiya min wajhihi daga fuskar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara a samu dukiya shine ta fuskar halaka babu haramu a cikin dukiyar sa sannan kuma bangare na biyu wasarafahu ya sarrafa dukiyar ya kashe dukiyar fi wujuhi al-ma'mur biha ta hanyar da shari'a ta yi umarni a kashe dukiyar abu ne guda nawa a nan wajen guda biyu a wannan babi da mana ya kulla zamu fahimci wasu abubuwa guda uku mutane kara uku ne akwai mutumin da zai samu dukiya ta halak zai sha wahala duk inda ake neman halak zai samu dukiyarsa to amma idan ya tashi kashe ta fa sai ya kashe ta hanyar da Allah baya so kun ga mutum na farko kenan akwai wanda shi kuma dukiyar tasa ba zai same ta halak ba shi na farkon da kun ga bai kasance ganiyu shakir ba kenan ko ba mawadaci bane mai godiya nabi kuma shi dukiyar ta sa asali ma ba ta halaka bace ko dan 419 ne ko barawo ne ko dan cuwa-cuwa ne ko dan kaza ne duk da wata hanya da Allah ya hana ta nan ya biya samu dukiyar ta sa yayi handama da babakere a cikin dukiyar gwamnati ya tara kudi da yawa ya rasa yadda zai ita sai kuma yake kokarin kashe ta hanyar Allah sai dau kudi sai ya ce a je a gina masallaci a waje kaza sai dau kudi sai ya ce a je a kai gidan marayu sai dau kudi sai ya ce kun ga wannan aiki ne na me aikin Allah ne ina fata an fahimta to kun ga wannan shi za a sashi a cikin ganiyu shakir ba ganiyu shakir bane shi ma ba ruwan Allah da wannan abubuwan da ke tunda asalin dukiyar asalin ta menene haramun ce mun karanta satin da ya gabata inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib ba ruwan Allah da wannan abin da yake to mutum na uku shi kadai ne ganiyu shakir ya samu dukiyar ta halak ya kuma kashe ta halak ina fata an fahimta ta halak ta gumman mutum ta gumman sai ya samu sannan kuma ya tashi kashe ta sai kashe ta ta inda Allah madaukakin sarki yake bukata to wannan shine ganiyu shakir to akwai falalata da zamu ji a cikin wannan hadisi yanzu insha Allah ta'ala a cikin babin da zamu shiga yanzu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wannan ayon ayyadin mun karanta sun fasara ko ina ji sa TV da sai gabata ne Allah yace fa amma man ata wa taqa wanda ya bada dukiyarsa saboda Allah kuma ya ji tsoron Allah wasaddaqa bil husna ya kuma gasgata sakamako ko kuma ya gasgata tashin kiyama fasan yassiruhu lil yusra da sanin zamu yassare masa saukakkiyar hanya ta shiga aljanna wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin wata ayar wa sayyajannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka ita ma dai wannan ayar tana cikin suratul layl a gabanta idan ka ce a fasan yasuru lil yusra wa mayguni an malu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lil akhirati sai ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzaba wa tawalla sai ce mai wasai jannabuha al atqa ma'ana bayani ake akan wuta alladhi yaslan wanda zai shiga wuta sai Allah barkon sarki yake cewa wasai jannabuha al atqa da sannan za a tsamar da mai tsoron Allah daga wannan wutar da aka ambata a baya ina fatan fahimta to kamar mai tambaya ya tambaya wane ne wannan mai tsoron Allah da Allah zai tsamar da shi daga wutar sai Allah ya ce allazi yuti malahu shine wanda yake bada dukiyar sa ya tazakka dan ya tsarkaka allazi ismul mausul da yake cikin farkon wannan ayar abin da yake nufi shine dukkanin wanda ya siffanta da siffar da aka siffanta ya shiga ciki tare da cewa wancan lokacin da makaranta ayar ne muka bayani cewa ayar ta sauka ne akan wannan sahabi sayyidina Abubakar Siddiko to amma malamai suka ce al ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab al ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abin da ake la'akari da shi a wajen aya ana amfani da shi ana la'akari ne da abin da yake na gamewar hukuncin ayar ba takaitaccen hukuncin da ayar ta sauka saboda shi ba da aka ce allazi ya shafi duk wanda irin aikin sayyidina Abubakar shi ma zai shiga cikin ayar ina fata an fahimta sai Allah ya ce allazi yuti malahu wanda yake bada dukiyar sa ya tazakka yana neman ya tsarkaka da man kamar yadda ne muka bayani a baya cewa bada dukiya sadaka kyauta abin da yake jawo wa mutum mai tsarkaka daga zunubin sa abin da yake jawo mutum mai a kakkade masa wasu abubuwa na bala'i ko musibobi da su iya afka masa kamar yadda Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha sai ce mai watu zakihim kunga watu zakihim dan ka tsarkake su to ɗaya daga cikin abin da bada dukiya yake jawo kenan tsarkake mutum daga zunuban sa duk wani abu da kake gani kai kana sare Allah barkon sarki zai kama ka da shi dan tashi kiyama sai dai ka je ka ga babu shi gaba daya ka neme shi ka rasa idan ka ce yana ina sai a ce ai sadaka da kai lokaci kaza a lokaci kaza Allah barkon sarki ya kankana maka zunubin sa sakamakon sa shi sai wa sadaka tana da amfani kwarai da gaske a cikin rayuwar mutum da kullum musamman wannan halin da muke ciki ka san ita kanta sadaka kimata darajarta yana hauhawa ne a sakamakon halin da mutane suke ciki yanzu mutumin da yake neman naira 20 mutumin da yake neman naira 20 ya nema sama ko kasa ya rasa ka dau naira 20 din nan ka bashi ya fa ka samu lada akan lokacin da kuma ya wadata ka dau naira 500 ko naira 1000 ka bashi haka ne ko ba ka bane kun ga da 20 da 1000 ai ba hadi to amma wannan lokacin bukatar ke yake akwai abin da zai da ita wancan kuma baya bukata duk abin da zai yayi to sai ka dau 1000 ka ce mallan ga wannan sai ya ce to nagode amma ladan da ka samu idan ka bashi wacce naira 20 ya fa ladan da ka bashi idan ka samu za ka samu idan ka bashi wacce naira 1000 to shi sai barinka la'akai da irin wannan abun wajen bada abin da zamu bayar wane ne mabukaci sannan kuma me yake bukata sai ka dauka ka bashi to sai ka san ladan da aka samu ya fi ladan da aka samu idan da a ce ka bada aka san haka Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki cewa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani a gare shi da yake da wata ni'ima bare a ce saka masa ita yake ba wani ne ya bashi dukiya a baya ba bare a ce yanzu dukiyar da yake bayarwa ai sakamako yake kafa'atu ne yake bada wannan dukiyar babu dan me yake mara dukiyar sa illa ibtigha wajhi rabbil a'la sai dan ne mai yarda Allah madaukakin sarki wanda yake madaukaki sai Allah ya ce wala sawfa yarda da sannu kuma zai yarda da sakamakon da Allah zai bashi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya idan kuka bayyana sadaka ka fito kai ta a fili mutane suna kallo suna ganin ka sai Allah ya ce to fa ni'ma hiya ai fa ni'ma sadaqa ni'ma sadakar da kai tayi babu laifi madalla da wannan sadakar da kai amma sai Allah ya ce wa in tukhfuha amma da a ce za ku boye sadakar wa tu'tuha al-fuqara ku bada ita ga mabukata fa huwa khairun lakum wa yafi muku alkhairi an fahimci ayar kuwa abun guda biyu ne akwai bayyana sadaka akwai boye sadaka Allah ya ce mutumin da ya fito ya sadaka a bayyane mutane suna kallo to wannan babu laifi sadakar sa tayi amma da a ce zaka boye sadakar tsakaninka kai da mutum ka bashi ba wanda ya sani da kai sai shi to wannan yafi alkhairi ina fatan fahimta shi yasa sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa daga cikin mutane bakwai da Allah madaukakin sarki zai sa su a inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa sanar tashin kiyama akwai mutumin warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ina fatan fahimta shine mutumin da ya dau sadaka ya bada sadaka saboda tsananin yadda ya boye sadakar har hannun hagunsa ba ta san abinda da masa ta bayar ba kun ga ai ya kai mutum wajen boyewa kenan to yana ɗaya daga cikin mutumin da za a sa ina inuwar al'arshi kun ga ai ba a ce mutumin da ya bayyana sadaka za a sa shi a cikin inuwar al'arshi ba ko to sai nuna maka cewa kai ta koya fi me falala da daraja sahabi Abdullahi da ba sake cewa abin da yake na zakka ta wajibi idan zakka zaka yi ta wajibi to babu laifi ka bayyana me dalili saboda wanda bai ya gani ka koya masa an gane hikimar akwai wanda shi baya zakka bai saba ba dukiyar ta saka ta nan da yawa amma shi bai san zakka ba abin da yake kawai idan shekara ta yi dan tsakura abin da zai tsakura ya bayar wallahi akwai dewa daga cikin masu kudin mu haka suke ba ruwan su ya tsaya ne safi ga me yake da shi ne wani zakka a idan dai shekara ta je dan tsakura abin da tsakura ya bayar yayi bai kawai da shi kenan shi dai yayi kaga irin wannan idan mutum shekara 100 yana yi wallahi ba zakka yake ba ba ruwan Allah da zakkarsa kuma zakkar nan ko ta shekara nawa ce tana kansa sai Allah ya kama shi akan ta abinda ake kira zakka shine dukiyarka ta kai nisabi sannan kuma ta shekara to sai ka irga ka fitar mata da abinda ake ka fitar mata da wannan over 40 to ko nawa ce dukiyarka sai ka irga ka fitar da wannan over 40 din ko nawa idan miliyan 1000 ne da kai sai ka irga ka fitar da wannan kudin ka raba shi kuma ga wanda Allah madaukakin sarki yace a ba ba kai ka akura abinda kai dukiyar ta kace ba Allah ne baka ba Allah madaukakin sarki cewa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku tsara da abinda Allah ya sanya ku mamaya Allah madaukakin sarki yace akan ta da dukiyar ba taka bace zuwa kai ma ka same ta da dukiyar a hannun wani take ya rasu ya mutu kai ma ka zo ka hau kanta kai ma mutu ya ka wani zo hau kanta ba haka bane kaga ba taka bace kai ma dukiyar ta Allah ce Allah ne yake bada ita ga wanda ya ga dama to Allah da ya baka shi yake so kai abinda yake so ba abinda kai kake so ba to dole ne mutum ya bada ita yadda ya ga dama a yadda Allah ba ku sarki yake so ba yadda ya ga dama ba to haka Abdullahi dan ba zai fada idan mutum ya bada ita a bayyane idan zakka ce babu laifi amma idan sadaka ce ta yau da kullun wannan abu so mutum ya boye amma da kuma da menene yin sadaka ko ta filin ce ko ta tawajibi ce ko ba tawajibi bace abin da ya bishi ne mutum yayi ta boye ya falala saboda abu na farko da zuciya za ta fa nutsuwa da ikhlasi duk lokacin da ka zo ka tara mutane an yi layi ga wani kato da bulala annabi sai dukkan mutane ana ba shi naira 500 wani abu ne da ya shiga cikin ranka kuma saboda Allah zuwa tara mutane kaga an yi layi wa 500 ake ran nan kwanakin baya nake karantawa har mutu akai aka raba 500 Allah 500 ake raba sai da wani ya mutu ku duba tsadar rai irin na mumini amma ya mutu akan naira 500 saboda Allah ya raba 500 wannan taimako yayi idan rabu 500 din kake so kai kawo mutane ka sa abu mutane gida-gida a basu mana wannan aikin da za a yi na sa na ban mutane gida-gida shi kansa ibada ne ibada ne abin da yake zai taimaka wajen ibada shi kansa ibada ne ta ma sai ga an tara mutane da bulala ba daidai bane wannan saboda ayi saraka a koyi shine abin da zai fa Allah ya sa mu dace Allah ya ce wai kaffira ankum min sayiatikum Allah yana kankare muku wani abu daga cikin zunuban ku wallahu bima ta'maluna khabir hakika Allah mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku samu cikakken alkhairi ba ko kuma fasar wasu malaman ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu har sai kun ciyar mimma tuhibbuna daga abin da kuke so mai kafi so yanzu ka duba duk abin da Allah madaukakin sarki mallaka maka matsayin dukiya mai kafi so to baka samu cikakken alkhairi ba sai ka ciyar da wannan abu su fa sabai da yake da gaske suke aikin nasu addinin musulunci wallahi da gaske suke ba wasa suke ba Abu Talha al-Ansari lokacin da ya ji wannan ayat ta sauka yana ji sai ya garzo wajen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi sai ya rasulullahi naji wata aya ta sauka Allah ya sauka maka da wata aya lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yace ni Allah ya bani gonaki masu yawa a garin Madina na duba kafin su naga babu gona da nafi so tafi kayatar da ni a ciki kamar gona ta bayruha gona ce mai kyau tana fuskantar masallacin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi manzon Allah ka shiga wannan gonar ya sha ruwa ya huta a cikin ta yace ya manzon Allah wannan gonar tare da kenta da san da nake mata na danka ta aninka kai yadda Allah makon sarki nuna maka ya bada ita baya bukatar ta manzon Allah ya masa addu'a ya sanya masa albarka yace ka je ka bada ita ga makusantanka da kaza dinka manzon Allah karanta masa wanda zai ba yaje kuma ya raba ta aya tana soka ya aiki ita nan take bidira yace sai na kusa mutuwa ba zan dauko dukiya ta an fara sadaka da ita a nan take da ayaya da jikoki duk mutuwa ya ci ba ruwa ya dai bayar abinda Allah ya ce ayi an yi kau abinda ya kamata kenan haka ya kamata mu rinka sanya karatu a cikin aikin mu aiki a cikin karatu yanzu sai ka duba kaga Allah Allah kuma ka bayar da abinda ka fi so ba idan ka duba sai ga me kake so a cikin abubuwan ka ka dauka ka bada shi dan ka aiki da wannan ayar Allah ya ba mu ikon aiki Allah madaukakin sarki yace wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abinda kuka ciyar komai kankantar sa Allah yana sanar da shi kuma zai muku sakamako akan sa wal ayatu fi fadli al infaq fi ta'ati kafiratun ma'lumatun mala yace ayoyin da suke bayani akan falalar ciyarwa a cikin tsara Allah madaukakin sarki masu yawa ne kuma sanannu ne amma dai ya takaita da kawo waɗannan saboda sun gabata a baya wasu kuma a nan gaba insha Allah ta'ala za a kawo su wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu Allah ta'ala tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace la hasada illa fitnataini babu hasada sai a cikin abubuwa guda biyu musulunci ya haramta hasada hasada haramun ce hasada mugun ciwo ne hasada kuma duk mutumin da ya jarraba kansa da hasada to wallahi zai wahala ya ga ci gaba a cikin rayuwarsa saboda ita hasada yadda take cinye ayyukan mutum kamar yadda ka san idan an sa kara a cikin wuta ka san yadda kara ke da saurin cin wuta to haka kara haka hasada take cinye aikin mutum mai hasada har abada mai hasada zai wahala ka same shi a ci gaba abin da yasa shi kullun abin da ya bada musu akbaru hammihi a rayuwarsa shine kada wane ya ci gaba kada wane ya motsa shi kuma wannan nan Allah ya riga ya rubuta tun lokacin da ya halice shi zai samu kaza babu wanda ya sai hana shi kai kuma ka zo ka tsaya a gefe ka ce baka so ya samu to ya za a yi kenan na Allah ne zai tabbata ko naka ya ayyuhal hasid ina fata an fahimta to shi sa ga mai hasada ko doshi a cikin bacin rai yake ko doshi a cikin haka duk mutumin da yake kin ka wata kiyayya idan kai masa kyauta ka kyautata masa sai kaga wannan kiyayya ta juye ta zama soyayya fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid sai ga mutumin da yake akwai adawa tsakaninka da shi amma ya juyo zana cewa ai duk duniya ba mutumin kirki kamar kai saboda ya ji ungo wanda da gaske duk mutumin da yake ce masa ungo wallahi tarana duk yadda yake kinka bai ankar ba sai ga juyo ya zama kuma a cikin masu kare ka duk inda zana a majalisi ana hira in za a zage ka to sai inda karfin sai kare amma banda mai hasada shi mai hasara idan ka dauka ka bashi sai ya ce a'a yanzu wani har yayi karfin da zai dauma abu ya bani ci gaba yake samu kina sai ya ƙara jin haushi a ransa kana bashi yana ƙara kinka hasara kina kana bashi yana ƙara kinka shi sai aka bar da nake ga manar nan a malamai suna cewa zai wahala ka samu zuciyar ta hufunta daga hasada sai dai ta wanta ko ni kullun ka rinka addu'a Allah madaukakin sarki ya raba ka da hasada a cikin ranka so da zai wahala ka samu zuciyar da bata da hasada sai dai ta wanta fa wani zafi ta wanta fa wani karfi wanda kan iya danna tasa wanda kan iya kokarin dakushe tasa amma wani sai ya nuna a fuskar sa zai nuna yana kallon ka idan ya ga wata ni'ima a jikinka to zagaransa ya baci mawaki yake cewa ataitu kullan nasi nafsir riba illa alhasuda fa innahu a ayani yace duk mutane na ba su yarda ta na ba su zuciyar da zami mu'amala sai da ni ma in yi dare su yace illa alhasuda sai mai hasada fa innahu a ayani ya gajiyar da ni nayi yace ban san ina da wani laifi a wajensa ba kawai illa tazahura ni'matir rahmani sai kawai Allah yana bayyana ni'imarsa ne a jikina kawai shi wannan shine abin da yake masa zafi Allah man ari da hasada to hasara ka bayyana mana bayani a lokacin da muka karanta wannan hadisi a wancan karan mun karanta shi wancan karan ko nace mana hasara kala biyu ce akwai fara hasada akwai baka hasada baka hasara shi ita ce wacce muka bayanin ta yanzu amma fara hasara ita ce wacce zamu bayanin ta yanzu annabi ya ce la hasada illa fitnataini babu hasada da shari'a ta yadda ayi sai a cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu malan shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqq Allah kuma ya masa gaman katare sallada shi a cikin kashe dukiyar a cikin abin da yake na gaskiya duk abin da zai kashe dukiyarsa a cikin gaskiya ne ban Allah sada zumunci ciyarwa kula da marayu akan haka yake kashe dukiyarsa na biyu da Allah take masa hasara shine wa rajulun da mutumin da atahu Allahu hikmatan Allah ya bashi hikima hikima shine ilimi kenan ko Allah ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha sai ya kasance yana hukuncin da ilimin yana hukunci da ilimin nasa ma'ana yana aiki da shi akan kansa wayu allimu hasana kuma yana karantar da wulinsa to shi wannan ya lata kamar sana abinda hadisi yake cewa idan mun kalla da kyau shine babu ba daidai bane ba shari'a bane kai wa mutun hasara sai akan abubuwa guda biyu shi ma ba abin da yake nufi ka ji kana so wannan ni'imar ta gushe daga wajensa ta dawo wajenka ba abin da yake nufi ba kenan mutum ne sai kaga Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya mai yawa kuma sai ga dukiyar nan tasa kullun ciyarwa yake da ita to sai ga ran aje aranka cewa ina ma ni ne Allah bani dukiya irin ta wani ni ma nake irin aikin da yake yi ina fata mun fahimta shine abin da ake nufi kaga ka nemi mai irin abin da yake da shi Allah na cewa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum Allah ba'd kada ku rinka burin abin da Allah madaukakin sarki ya fifita sashin ku da shi akan sashi to amma anan wajen ya halatta haka nan mutumin da Allah ya bashi ilimi mai yawa kaga kuma ya tsaya da ilimin da nasa yana karantawa dare da rana to sai ka rinka buri ina ma ni ne Allah bani ilimi irin nawa ne nake karantawa kamar yadda shi ma yake karantawa wannan shi ma ya halatta babu laifi ina fata an gane to wannan ita ce ake kira farah hasada laraba ba sa ce mata hasada mai suke ce mata al-ghibta wancan lokacin mun yi bayani al-ghibta suke ce mata in kaji an ce ghibta to ita ce wannan farasada amma hasada baka ita ce wacce muka bayani a baya Allah mana tsari da ita muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wata qaddama sharhuhu qariban sharhi wannan hadisi ya gabata ba dadewa wa ani bin umar radiyallahu anhu ma wannan hadisi an karbo shi daga abdullahi dan umar yadda Allah ta kara tabbata a gare su ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi qala yace la hasada illa fitnataini shi ma da wannan hadisi irin wancan ne babu hasada sai a cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu alqur'ana mutumin da Allah ya bashi alqur'ani ya haddace shi ya iya karanta shi kuma ya san ma'anar sa fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahari ya kasance yana tsaya da qur'anin nan ya kiyama laili da shi da rana kuma ya karantar da shi dare da rana yana aiki da alqur'anin nan na farko kenan ya halatta kai masa hasara kace Allah ya baka irin abin da ya bashi kai ma ka aiki irin nasa wa rajulun da mutumin da atahu Allahu malan Allah ya bashi dukiya فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار shi ma wannan mutumi yana ciyar da wannan dukiya ta sa dare da rana a cikin ban Allah madaukakin sarki shi ma ya halatta kai buri irin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kai ma ya baka domin kai aiki irin nasa na ciyarwa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi sai hadisi na ƙarshe wanda zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna fuqara almuhajirina yake cewa hakika talakawa daga cikin mutanen makka da suka hijira suka dawo garin madina sun zo atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi sun kawo ƙara wace irin ƙara suka kawo faqalu suka ce zahaba ahlud dufuri biddarajatil ula wan na'imil muqimi suka ce ya rasulullah mu fa akwai abin da yake damun mu manzo Allah ya ce ku fadi kukan ku ai kun zo kotun koli suka ce ya rasulullah zahaba alud dufuri ma abota dukiya ad dufuru shine dukiya mai yawa dukiya ma duduwa kenan suka ce ma abota dukiya sun tafi da lada a zahaba alud dufuri bid darajatil ulako sun tafi da darajoji al ulama daukaka wannan na tunotarwa ne shine ita ce ta fado mu zaba al dufuri bid darajatil ulama abota dukiya sun tafi da darajoji ad darajatum ina ne me na daraja ma'ana sun tafi da darajoji al ula madaukaka wan na'imil muqini sannan kuma sun tafi da ni'ima wacce take matabbaciya tsayayya wacce ta samu a lahira idan sun je ita ce aljanna fa qala sai annabi tambaye shi cewa ma zaka me kenan me kuke nufi da haka faqalu sai suka ce ya rasulullah mutanen nan fa yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke sallah idan ka zo sawon gaba su zaka gani wata sallah ta nafila su ne duk wani abin da ya shafi sallah da ibada su ma suna yi kamar yadda muke ba mu fi su himma ba wai sumuna kama nasum suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi duk azumin da ake na farilla da na nafila yadda muke su ma ka muke haka suke wasu ma daga cikin sun fi mi waye tasaddaquna wala natasaddaqu sai suka ce sai dai kuma suna yin sadaka da dukiyoyinsu mu kuma mu dukiyar da zamu yi sadaka da ita ina fata an gane to wannan shine fa karar da suka kawo dama shine karar ta su waya'tiquna wala na'tiqu suna yanta bayi su sai bawa da dukiyar su sai yanta mu ina muke da dukiyar da zamu sai bawa bare mu yanta shi saboda suna yanta bayi mu ba mu yantawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da yake murabbi ne mai reno ne ya san salan da zai gaya musu abin da zai faranta musu rai sai ya ce musu afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum manzo Allah ya ce musu bana ba ku labarin wani abu ba bana karantar da ku na koyar da ku wani abu ba wanda tudrikuna bihi man sabaqakum za ku riski wanda ya wuce ku da wannan abin da zan koya muku sannan wa tasbiquna bihi man ba'dakum za kuma ku wuce fintinkau wanda duk yake bayan ku da shi wannan abin da zan koya muku ba za ga ya muku shi ba wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'atu sannan babu wanda zai kasance yafi ku falala da daraja a wajen Allah madaukakin sarki sai wanda ya aikata irin abin da kuka aikata to qalu bala ya rasulullah nan da ne sai suka ce manzo Allah a ga ya mana qala sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a garshi yace to gashi tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubra kulli salatin 33 ku yi tasbihi ku ce subhanallahi kenan wa tahmaduna ku yi tahmidi ku ce alhamdulillahi kenan wa tukabbiruna ku yi takbiri ku ce Allahu akbar dubra kulli salatin bayan kowace sallah 33 sau 33 ku yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ku duba falalar da yake cikin waɗannan abubuwan fa abinda manzo Allah ya gaya musu duk wanda baya yi irin wannan abin to kai da kake kai masa nisa fa fintin kauka wuce shi nisa ba kusa ba ina fatan fahimta wanda kuma ya wuce ka da wani aiki shi baya irin wannan aikin duk aikin da yake kowane iri ne idan kana wanda zaka zo ka kamo shi ina fata an gane ku duba falalar da yake cikin wannan abubuwa subhanallah amma wani ana gama sallah kawai sai ga fit ya tashi yadda ba zikiri ba komai kuma sai da zanar abdullahi kawai sai ka ga yana ta labari ana gama sallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ba ruwansa da shi sai ga ya tashi ya tafi ya ja zauna kuma sai ran labari a majalisa ba fa wani abu zai ba idan da wani uzuri ne to shine annabi tsirada abinci su ta gare shi al'adarsa ba dabi'ar sa bace da an gama sallah ya tashi daga inda yake yakan zauna yayin tasbihi yayin duk zikirin da ake bayan sallah sannan sai ya tashi shi sa wata rana lokacin da sabai sai ga ana gama sallah manzo Allah ya tashi fit sai abin ya basu mamaki yana fitowa sai suke tambaya ya rasulullah mun ga kai wani abu da baka saba yin sa ba ana gama sallah ka tashi ka tsallaka ka fada mu ka shiga gida sai manzo Allah ya ce eh wata dukiya ka wata sadaka sai na tuna akwai wani dirhami guda biyu da ya rage ko guda daya da ban bada shi sadaka ba ina gama sallah na tashi dan injin dauko in bada shi sadaka shine abin da sashi wannan sauran to amma abin da nake so in kai mu zuwa gare shi ne kun ga da ana gama sallah da annabi ya tashi sai suka gane cewa wannan ba al'ada ce ta annabi ba me yasa ya haka ina fata an gane to amma kowanne ɗaya daga cikin mai zai na san shiga aljanna kowanne ɗaya daga cikin mai na san dacewa da rabo amma kuma irin ayyukan da annabi ya rayu aka yake sai ga mu ba mai me yasa dan zama a masallacin da mutum zai dan yi tasbihi astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu zuwa karshe sai ga mutum ba zai ba to ga dai abubuwan da ake samu a cikin su Allah ya ba mu ikon tabbakawa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ga masu haka faraja fuqara'ul muhajirina to abin da ya faru shine bayan sun je suna tamanna ai annabi ya ga musu abubuwan da waɗancan ban sani ba to shi kuma annabi da kowa ne ba marwaci bane in dai ka tambaye shi abu sai ya ga maka su ma waɗancan masu kuɗi sai suka samu labari kuma su ma sai suke yi an gane abin nan da aka yi a talaka wanda masu kuɗi sun samu labari su ma suna aikatawa to ya kenan an fahimta kuwa yawwa to faraja fuqara'ul muhajirina sai waɗannan talakawa na mutanen makka majalai suka dawo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam izuwa ga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi fa qalu suka ce sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna waɗannan masu kuɗin fasinje sun ji abin da muke kuma su ma suna yi ya rasulullah a gaya mana wani fa fa'alu mithlahu kuma su ma sun ji suna aikata irin sa zamu yi kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yace musu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan kuma sai dai ku yi hakuri falala Allah ba dukkan sarki ce da yake bawa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ina fata an fahimta kudi ba falala ce da Allah ba dukkan sarki da yake bawa wanda ya ga dama a cikin bayinsa to shi sa kai hakuri a matsayin ka na yadda kake kai hakuri da inda Allah ba dukkan sarki aje ka Allah madaukakin sarki tun kafin ya halicci duniya ne ya tsara duk abin da zai kasance gaba daya mai kudi ne kai talaka ne kai wani zai taso tun yana karami a cikin kudi ya taso kuma har ya mutu a cikin kudi zai mutu ba haka bane wani tun yana karami tun yana jarida yake jin kashin talauci kuma har ya mutu a cikin talauci zai mutu ba haka bane wani kuma talaka ne zai taso kuma in ya girma sai ya kudi wani mai kudi zai taso in ya girma sai ya talauci haka Allah ya tsara rayuwar to yadda kake din nan Allah madaukakin sarki ya tsara yadda kake zaka yi kudi ba zaka yi ba Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara to kai ya kudi ka zauna a yadda Allah madaukakin sarki aje ka wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq haka Allah ya ce Allah ya fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki Allah madaukakin sarki yana cewa wata ayar warafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya Allah ya daukaka wasun ku akan wasun ku da darajoji wasun fosu ko annabi ayi wani yafi wani tilka rasul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah haka to kaga annabi wani zai ce dan me aka fifita annabi wani akai na saboda ka yadda da Allah inda Allah madaukakin sarki ya aje ka matsayin da ya baka kai hakuri da shi ka zauna sai ka zauna lafiya duk yadda kake kai hakuri babban abin da ya kai shine dan ka gano wani ya fika kudi ya fika arziki to yau ƙarke kuma kai abin da ya kafi shi a wajen Allah shine ka ba Allah wallahi babu abin da babu mafita da tafi wannan amma saboda Allah ga rashi kuma ga rashin ban Allah wanne zaka ji rashin ban Allah ko kuma rashin abin hannu da wanne zafi zaka ji zafi biyu duk inda mutum ya fika yau ƙarke kuma ka duba Allah madaukakin sarki ka nemi yardarsa duk abin da ka rasa a duniya idan ka je lahira wallahi ka same shi duka rayuwar duniya gaba dayanta duka shekara noci anya an gama idan kai hakuri idan ka je can zaka shiga ni'ima ta dindindin har abada ba yankewa dadi ne har abada ba yankewa duk abin da kake bukata abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da zuciya ka taraya maka da wanda bata isa taraya maka ba duk akwai shi a cikin aljanna Allah ya tana da maka shi zaka same shi a can to nemi can kawai manta da abin da ke cikin duniya yi hakuri da abin da Allah ya baka nema abin da zaka nema ka samu abin da zaka samu ka bautawa Allah da shi ka je ka mutu amma galibi muke sawa kan abubuwa cewa dole sai na samu abu kaza dole sai na yi abu kaza dole sai na kamuwa ne Allah bai riga tsara maka haka ba ba kai kake tsarawa kanka rayuwarka ba Allah huwa allazi yuhaddidu masirana Allah shine yake iyakance mana makoman mu da inda zamu je saboda haka abin da ya kamata ko doshe barka kallo a cikin rayuwar mu kenan sai mu zauna lafiya insha Allah ta'ala amma idan mutum ya rinka kallon abin da yake wara'ihi to zai kasance ya shiga cikin wani hali na daban wannan hadisi muttafaqun alaihi wa lafzu wa hadha lafzu riwayat muslim wannan lafazin riwaya imam muslim ne malai yace ad-duthuru abin da ake nufi da ad-duthuru al-amwal al-kathiratu ita ce dukiya mai yawa wallahu a'lamu Allah shine masani kuma mu insha Allah ta'ala anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya mamala dan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana